sa da sunansa, Allah ka jikan iyalan gidansa da sahabbansa da wanda suka bi su da kyautatawa da wanda suka shiryu da shiryarsu har zuwa tashi alƙiyama. Yanuwana musulmi, ku ji tsoron Allah, ku ji tsoron Allah, ku sani cewa babu zancen da ya fi gaskiya a duniya in ba zancen Allah ba, kuma babu shiriya mafi alheri in ba shiriyar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Mafi sharri na al'amura a rayuwa shi ne kirkirar abubuwa a cikin addini, bid'a ce. Dukkan bid'a bata ce, kuma dukkan wata bata tana cikin wuta. Ku gode wa Allah tabaraka wa ta'ala a bisa abin da ya shiryar da ku na musulunci da ku zama musulmi. Wannan ita ce babban ni'ima. Duk abin da ka rasa a duniya in ba ka rasa musulunci ba, alhamdulillah. Allah mun gode maka, ba mu yi ciniki da kai ba, muka baka ka ba mu musulunci. Kafin mu yi wani abu dama ka sa mu zama musulmi. Allah ba mu da abin da za mu ce maka sai godiya. Godiyar da bakinmu ba zai iya lissafa ta ba gare ka ya Allah. Kuma ka kashe mu, muna musulmi, ka raya mu, muna musulmi, ingantattun musulmi. Ku sani cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya wajabta wa dukkan musulmi ya bi shi, ya bi Allah da kuma ya yi wasiya da gaskiya, ya yi kira zuwa ga gaskiya, ya haɗa kai ya taimaki ɗan uwansa a kan gaskiya, kuma ya ƙarfafi dukkan ƙofofi na alkhairi a cikin al'umma. Sannan kuma lallai Allah ya yi wasiya, ya yi umarni ga dukkan musulmi, duk wata ƙofa da za a cutar da wani to ya toshe wannan ƙofar. Kada ya zama ta wajenka za a zo a buɗe wata ƙofar da za a cutar da al'umma ko a cuci mutane, a jefa su cikin matsi, a jefa su cikin kunci, a jefa su cikin damuwa. Kowa yana wayyo 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 wayyo. Allah, wallahi duk abinda mutane suka haɗu to ya sani. Kuma Allah yana son mutanensa da ya halice su. Duba fa kafiri, ya kafirce ya saba wa Allah. Duba mushriki, ya shirka da Allah, amma Allah ya bashi abinci da safe da rana da daddare. Yana saba masa amma Allah yana ciyar da shi. Bari ma yakan iya tara wa kafiri dukiya sama da dukiyar musulmi, yalwa da wadata da mallakan abubuwa na jin daɗin rayuwa a nan duniyar da ya je da shi daɗinsa. In ya so idan ya je lahira ba shi da rabo, amma dai a duniyar dai Allah ya kula da shi ko da ba musulmi ba ne shi. Da ɗan adam da dabba duka Allah yana son su, kuma shi ya halicce su kuma yana kulawa da su. Wanda zai samu zaman lafiya da Ubangijinsa shi ne wanda zai bi hanya da zai sauƙaƙa wa al'ummarsa, ya taimake su, ya ɗora su akan hanya wacce take mai sauƙi ba mai tsanani ba. Manzon Allah duk lokacin da aka ba shi zaɓin abubuwa guda biyu, ga wancan ga wancan, to sai ya ce wanne ya fi sauƙi, sai a ce wannan ne, sai ya ce to na zaɓe shi. Shi haka shugabancinsa yake. In dai an ba shi zaɓin abubuwa ga can ga can, to yana zaɓan abin da yake mafi sauƙi. Shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Don haka ku sani cewa wannan addini ya ginu ne akan wato sauƙaƙawa da tausasawa da tausayi da jin kai. Duka waɗannan pillars ne da musulunci ya ginu akan su. Kuma duk wani abin da zai zama haraji, kunci da damuwa ga al'umma, to wannan addini yana kan gaba wajen cire shi, ko da kuwa na abin a aƙida ne. Sannan kuma har izuwa ƙarshen mu'amaloni na ibada, duk abin da muke mai tsanani ne mai kunci, wallahi Allah ba zai ɗora mutane shi ba. Duk wata ibada da kaga Allah ya ɗora mutane, to ya ga za su iya ne, da ba za su iya yi ba, da ba zai ci su yi ba. Da haka addinin musulunci akan wannan ya gini, kuma ya yi tsarinsa ne da zai dace da rayuwar ɗan adam, fitrarsa albashariya, nafsul bashariya, ba tare da takalluf ko ta'annud ba. Allah ya ce ba mu sanya muku wani wato damuwa ko bashin rai a cikin addinin ku ba. Yace Allah yana nufin ku da sauki ne. Allah sauki yake nufin ku da shi. Baya son kunci a gare ku. Wannan fa mahalicci Allah da ya halicci mutane shine yake fada yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Saukakawa yake so. Allah yana so ya kaffafa muku. يريد الله أن يخفف عنكم ألا إلى سوني سوق كامكم وقلت الإنسان ضعيفا سبدا ألا يحل شدن أدم ضعيف ميرونيني مسكين إنا تنا تروى أكم وانا منبري أكم وانا اللوكة دين دي دمتي اتشكا وانا انكساتا موتا نيجيريا حالا دمتاني سكي اتشكينا مثل دقونشي رأيوها تا تنجا yanayin mutane ya shiga ya zama abun tausayi saboda wani abu da aka kawo wanda mutane ba su saba da shi ba kuma da ya kamata a ga hanyar da za a zartar da wannan mutane su ci moriyarsa a cikin farin ciki da jin dadi ba su ci moriyar suna wayyo Allah sun shiga uku ba ba su ci moriyarsa an karya su an jefa su cikin bala'i ba matsala ta canjin kudi da ake ta magana akai ku fahimci wani abu guda duk wanda ya san me yake yi ya san tsarin kasa da gudanarwa a duniya bai zai yi gaba da canje kudi ba ana canje kudi gwamnati tana da ka'idoji da manufofi da yawa da wanda take fada da wanda ba ta fada na canje kudi da aka talakawa bakin canje kudin suke yi ba amma abin da ya biyo bayan canjin kudin na mugunta da keta da wasu suka yi amfani da wannan dama na su cutar da wasu da duk abin da yake na ci gaba ne a ƙasa muna goyen baya duk wani abu na ci gaba muna goyen baya amma a yi mana shi yanda zai dace da mu abinda aka yi America ba shi ya kamata a yi mana anan ba dan mu ba yan America bane wanda aka yi Ingila wanda aka yi a kaza wanda aka yi a India wanda aka yi a Faransa wanda aka yi kaza sunan kasashen ma daban al'ummar daban tsarin rayuwarsu daban tattalin arzikin su daban yanayin ci gaban kasashen daban rayuwarsu daban haka ya kamata dokar da za a samu su ma ta zama daban a samu sauki a samu farantawa a samu yalwatawa wasu kasashen sun ci gaba ci gaban da sai mu shekara 100 ba mu iso su ba in sun yi irin wannan abin ba wani damuwa bane ba matsala dan sun ci gaba muku yanzu har yanzu akwai garuruka da ƙauyukan mu da ba a zuwa ko da babur ba zaka je ba wallahi akwai inda wallahi sai ka je da gaba in siyasa da suke zuwa yawon kamfan sun sani akwai wurin da ruwa ne kawai ya tsallaka sai da kwale-kwale zaka je babu wani antenna ba wani service kuma mutane ne miliyoyi a ciki har yanzu muna da mutane da suna rayuwa a cikin daji kuma su ma a Najeriya ne kuma suna da aiki kuma kuɗi suke kashewa wani tanadi aka yi musu dan su ci moriyar wannan tagomashi da aka zo da shi a iya shekara nawa kuma a wani lokaci akwai wanda ko wayan ma shi bai iya danna ba wayan akwai wanda bai da ma wayan a ƙasar nan an yi hira da wani professor ne ce wallahi bai da waya ana ta mamaki ce wallahi haka yake rayuwa da kowa yake rayuwa kuma ko wayar ma shi bai da ita akwai yanzu da yawa miliyoyin mutane da wallahi waya in ka ba su danna ta ba za su iya bude su lamba ba sa iya gane 1 2 3 4 kuma haka za su mutu kuma haka suke rayuwa amma kuma da kudi a jiwon su kuma su ma suna kashe kudi wani tanadi aka yi musu wadannan su ne wasu abubuwa kadan daga cikin abubuwan da ya kamata a lura akwai yananan yan kasuwa da sun yi shekaru sama da barkate ba su saba mu'amala da wannan al'amura na zamani ba kuma suna da kudade da yawa kuma suna juya kudi akwai mutumin da ana ba mu labari cewa yana yin noma a wani kauye cikin kauyukan nan arewa noman da yake yi a didda mana baya noman kasa da naira miliyan 100 mutum ɗaya ne ba kauye miliyan 100 amma bai da account a banki haka yake sarrafawa to wani tanadi aka yi masa kafin ya kimtsa ya shirya a nuna masa ya gane ya je buɗe account din shi a cikin banki har ya samu wannan moriyar ya tattare wannan kudin ya je ya kai su banki ya rike an rike yazo an sa shi a layi yana bin naira yana neman 5000 da zai je ya cafa ne a gidansa. Yanzu wannan adalci ne? Yanzu wannan daidai ne? Na rantsa da Allah duk wanda ya sa mutane a cikin wannan ne wallahi Allah bai bar shi ba. Wallahi a garin nan anan an gaya mana cikin manya-manyan ƴan attajirai anan ƴan kwari akwai wanda yake ya bawa naira biliyan 2 biliyan 3 baya billahi alazim an gashi an ganshi a layin ATM kusan kwana yi. Akwai wanda aka ganshi a layin banki yana bin ya jira 20,000 ko 10,000 da za a bashi yana da biliyan 2 biliyan kaza saboda yana da buƙatar kuɗin cash a hannu amma bai da gatan da zai iya samu wannan kuɗin. A ƙarin tunani wannan abin kuma a san a yi bincike. Na faɗa muna goyon bayan ci gaba da duk abin da za a kawo na ɗaukakar ƙasa ci gaban ƙasa muna goyon baya 100%. Amma kuma sai an duba a ga yaya yanayin al'ummar yaya ya kamata a samu masana ƙwararru wanda za su ba da solution wanda za su ba da hanya. Akwai ƙasashen da an yi canjin kuɗi yau wajen shekara 5, 6, 7, 8 har yanzu suna amfani da tsohon kuɗinsu da ake jujjuyawa ana saya da sayarwa a kai a fito da shi a je har zuwa wani lokaci da ake tsammanin mutane wannan sababbin kuɗin duk sun shigo suna janyewa hankali 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 kuma sababbin yalwatattu ga su. Duniya duk ta san da wannan sai mu Najeriya mu muka kowa hanya ba wani abu a ƙasa kuwa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Da haka addinin musulunci Allah ya faɗa yuridullahu an yukhaffifa ankum Allah yana nufin ya sauƙaƙa muku ne to Allah ya ce zai sauƙaƙa wa mutane. Yanzu wani ɗan adam sai ya zo ya kawo wani tsarin da zai tsananta wa mutane kuma Allah ya ce an halicci ɗan adam yana da rauni tunda yana da rauni ya kamata a sauƙaƙa masa. Da haka ina tunatarwa da wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake jan kunne yake kuma bushara a lokaci guda ga duk wanda Allah ya dora masa nauyin mutum daya har zuwa mutum miliyan kaza. Idan ya kyautata albishirinsa a cikin hadisin, idan ya munanta yayi ha'inci ya ci amana ya tuzurtar da abin da yake kiwata zayya ra'iyata to ga kuma sakamakon da annabi ya faɗa akan shi. Nana Aisha ce ta ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace annabi ya daga hannu sama yayi addu'a hadisin Imam Ahmad yace ya ubangiji duk wanda ya sauƙaƙawa al'ummata duk wanda ya lazimci wani lamari na wannan al'ummar ya sauƙaƙa mata Allah ka sauƙaƙa masa. Yace ya ubangiji duk wanda ya lazimci nauyi na wannan al'ummata wa ya tsananta mata fashukka alaihi shi ma Allah ka tsananta masa. Wannan annabi ne ya faɗi wannan addu'a. Du'a addu'a mai dadi mai tsoro daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam kaga bushara ne ga duk wanda Allah ya bashi kiwo ya zama mai tausayi ya ji kan mutane. Mutane suka yi kuka aka share musu hawaye to duk shugaban da ya zama yana da wannan sifar to Allah zai tausaya masa Allah zai faranta masa Allah zai tsare masa mutuncinsa Allah zai tsare masa girmansa Allah zai albarka a zuri'arsa saboda shi ma Allah ya bashi kiwo ya tausaya. Ha kuma tsoratarwa ne da firgitarwa ga duk wanda Allah ya tsora shi akan haƙƙi na mutane ya tsananta musu to shi ma ga tsinuwar da annabi yayi da mummunan addu'a da annabi yayi akan sa kuma ka san addu'ar annabi ba sai an maka bayani za ta karbu ko ba za ta karbu ba. Manzo Allah ya ce dukkan kuma su kiwo ne kuma kowa sai an tambaye shi akan abin da aka bashi kiwo wallahi. Shugaba fal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyati shugaba mai kiwo ne kuma sai Allah ya tambaye shi akan kiwon da Ubangiji ya bashi kowane shugaba tun daga shugaban ƙasa gaba ɗaya har zuwa kansila har zuwa mai unguwa har zuwa dagaci duk wani har monitor aji kowaye inda yana shugabantar mutane wallahi sai Allah ya tambaye shi akan kiwon da ya bashi. Wancan Allah ya bashi kiwon awaki guda 20 haka yake ta fama da su
wancan yana kiwon awaki guda 50, wancan yana da shanu guda 100, wancan kuma yana da garke bila adadin, kowa da irin kiwonsa, kuma kowa yana kula da wannan ɗaya daga cikin dabba. In tayi rashin lafiya sai ya kai ta asibiti, ɗaya daga cikin dabba idan ta mutu sai ya jin ne ta yi mata kaza, sai ya bincika me ya kace ta. Idan dabbobin suka ji kishin ruwa sai ya kai su inda za su sha, ko da san kai dubu. Idan suka ji yunwa sai ya zagaya, shi yana kwana da yunwa, mai kiwo yana yi ne da yunwa, dabbobin suna cin ciyawa, shi kuma cikinsa yana jikin yunwa, ba haka bane? Shi ne irin shugabancin da ake so. Idan wata ta gurɗe sai a ɗaura ta, sai a tafi da ita a hankali. Idan saniya ta haihu a hanya ana tafiya ana ƙaura, in ta haihu sai a taimake ta, sai a ɗebe mata jariran ƴaƴan, sai shi makiyayin sai ya riƙe mata ƴaƴan, sai ta ci gaba da tafiya a hankali a hankali, an je wani guri a tsaya a huta saboda ita. To sai ya ku ƴan uwa musulmi, ku sani cewa duk wanda ya lura da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu'amalarsa da mutane, to zai ga cewa mutum ne mai tausayi, mutum ne mai jin kai. Kai tausayin annabi ya tsallake dan adam har ga dabbobi ma, shi alherinsa tausayin da jin kai ba ma tsayawa akan dan adam ba, har dabbobi yana tausaya musu sallallahu alaihi wa sallama. Kuma ya gina addininsa akan sauƙaƙawa da nisantar kuntatawa da tsanantawa. Qur'ani ya masa shaida ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Hakika manzo ya zo daga cikin ku ko daga zababbun ku, duk abinda zai bata muku shadidun wa shaqqun alayhi anatakum, mai tsanani ne gare shi, abinda duk za ku ji ba dadi, to shi bai masa dadi, yana shiga cikin kunci da matsi idan al'ummarsa suka ji ba dadi. Wannan shine shugaba blueprint da ya kamata a dauka a koyi da shi. Duk abin da ya dame ku, inda annabi Muhammad ne, wallahi damuwar ku damuwar shi ne. Malaman tafsiri suka ce shadidun wa shaqqun alayhi anatakum wa mashaqqatakum likawnihi ba'dan minkum. Mashaqqa, wahala, tsanani, matsi, kunci da za ku shiga, damuwa abu ne mai tsanani akan annabi. Saboda me? Saboda shi ma wani bangare ne naku, a cikin ku yake. To wannan shine shugabancin annabi sallallahu alaihi wa sallama. Za mu yi ta kawo ayoyi da hadisai masu tarin yawa akan wannan munbari da suke nuna tausayin shugaba na kwarai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, da aka ce duk shugaba ya koyi da shi. Annabin nan fa har arne shugaba arne yana zuwa ya koyi da shi, wallahi a cikin tsarin shugabancin sa. Nawa ne abinda kasashen kafiran nan suke, wallahi duk daga sunnar annabi suka dauka suka juya ta suke amfani da ita. Saboda shi yuha ilai, wahayi ake masa. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fa kana qaba qawsayn aw adna fa awha ila 'abdihi ma awha ma kadaba al fuad ma ra'a. Ba da kai yake ba, duk abin da kaga annabi ya faɗa yace ai Allah ne yace yayi. Da aka kai koyi da irin shugabancin annabi sai ka samu albarka. Yi koyi da karantarwar manzon Allah sai ka samu alheri sallallahu alaihi wa sallama. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani wa sahabbai, ko dabba ce ka cutar da ita na rantsi da Allah, dabba in ka cutar da ita sai ka shiga wuta. Jama'a wutan nan ba ƙarya bace, wallahi ta duniya ma gaskiya ce, balantana nan ta lahira. Cutarwa, kun san ma'anar cutarwa, bai buƙatar fassara da bayani ko? To annabi ya tabbatar mana duk mutumin da dabba in ya cuce ta, dabba sai Allah ya saka mata. Kaga dai ita ba ruwanta da aljanna ko wuta ko? Ga hadisi sahihi ingantacce, manzo Allah ya gaya wa sahabbai sallallahu alaihi wasallam, hadisin Bukhari da Muslim, an yi wa wata mata azaba a wutar jahannama saboda mage, saboda kulliya, saboda muzuru. Ta daure mage, kun gane ma'anar dauri? Dauri, akwai daurin da ake yi wa mutane ba sai an samu su yi iya ba, wallahi ba ta ba ta abinci ba,
bata batta ta fita taje ta nemo ba lahiya aqamatha walahiya tarakatha taqulu min khashash al-ard bata ci yadda ita ba bata shayar da ita ba magen amma saboda ita take shugabantar magen ta daura magen ta daura kuliyan ta hana ta har sai da ta mutu da yunwa wani mutum ya bugo mun waya yake cewa malam a kauyen mu ana ta samun larurori na rashin lafiya masu hawan jini da ciwon suga da suna zuwa kullun su je su dan sai maganin su ba su da kudin da za su yi maganin hawan jini ya haura masu shagon chemist din duk sun rube saboda babu kudin a hannun mutane wasu suna ta mutuwa ta buga masa waya yana wata jiha tace dan Allah ka turo min kudi ko ta account ne mu san yadda zamu yi a nema min maganin hawan jini na uwar sace yaje inda zai karbi kudin aka ce ba za a bashi ba sai an yi cinikin kudi da kudi dubu goma yake so sai dai a bashi dubu bakwai a rike dubu uku ko dubu shida a rike dubu hudu in kuma tsoho yake da shi ya bayar ayi kaza ayi kaza ya bugo waya yace mallam nayi idda zan yi in nemi kudi ina da kudi account dina amma ban samu waya zan yi in bayar in tura wa tsoho wannan kudi ta sai magani ko yaya nace ka bayar larura ce zai bar wasu ta mutune to yanzu wanda ya tsananta mutane a cikin wannan tsari me zai ce wa Allah duk tsari idan aka kawo shi zo da matsala a duba shi a gyara wannan fa fact ne is reality is occurring abu ne da ba kage bane ba sharri bane yana faruwa ne bara ta yi yawa yau a cikin mutane bara roko kullun sai wani ya kira kai dan Allah taimaka mun ba da abin da zan ci saboda bai da kudin da zai je isa sun yi dabara an tura kudin sun karbe sun rike kudin kuma sun ki su sake kudin kuma muna da yawa kudin da aka sake bare ishe mu ba da kuma mugaye da suke diban kudin su kuma suna koyewa suna tajiya a yanzu akwai masu tona rami suna ajiye sabon kudi a yanzu wannan wani irin rashin albarka ne wannan in an zargi gwamnati ko central bank da kaza da karancin bada kudi ko na mu ma ba mu da kirki mu ma muna da bakin ciki mu ma muna da mugun hali akwai makaitata akwai marasa tausayi da jin kai a cikin mu wani yanzu har ka yake yanzu yake samun kudi dan uwan kai cutu kai arziki ma ga yadda zaka ji dadin arzikin ka tara kuma lokaci ne wannan abun wallahi sai ya wuce wallahi wallahi sai an kawo karshen sa da yaddar ubangiji kawai kamar yadda muka san gobe zai faru to wallahi wani abu sai ya zo karshe dan Allah baya barin mutane su yi ta rayuwa cikin kunci kuma dole wani abu sai ya faru kawai Allah sai ya sauƙaƙa mana in Allah ya so ya yarda zaka ji kunya manajan banki barawo mara gaskiya mai cin haram ko ganin ka ba ai baka daukan waya fa 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 sai masu kaza masu kaza kuna koye kudi har ana haskawa a duniya kuna koye kudi mutane suna mutuwa da yunwa da talauci an turo muku kudi daga babban banki kun tattare kudin kun koye kuna cinikin kudi da kudi kuna bawa attajirai kudi kuna bawa yan siyasa kudi kuna kashe talakawa mutun ya kwana a ci akan layi yana jira yaje ya samu kudi kun koye kudi wallahi Allah da zai barka kai aikin kama da kake cikin hadari yau gobe banki zai iya sallamanka mai aikin banki ma da yake cikin hadari shi dare ɗaya ne kawai ba wata ba wani doka sai a ce kawai an kora sai banki ya kori mutum 70 kuma ba wata kotu da za a kai a bi kadu sai ce bari iya rikewa bane wata kila kada cikin wanda za a kora nan gaba baka sani ba ku sauƙaƙa wa mutane duk wanda Allah ya bashi ya bayar ku saki kudin su fito mu gani mu ga ina ne tsiyar daga ina take kamar mun kasa ganewa babban bankin ne bai bayar ba a'a ya bayar wasu ne suka boye mun kasa an jefa mu cikin rubu ya zamu yi mu fahimta ina kuke so mu jefa kan mu ga wahalar man fetur
ba mai mai 374 lita daya mutane su bar iyalin su kwana akan a gidan mai sauro ita cizon mutum kuma yazo kudin da zai je sai ta tase da tumatir da zai wallahi akwai abin da dole sai da kashi dole sai da kudi a hannu dole ba zai yi ba wai 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 kashi kashi wallahi ba zai yi gaba daya ba akwai dole abin da sai ka cire naira 20,200 ka bayar dole ne wannan in ba haka ba kuma kashe mutane za ku yi Manzo Allah ya ce an kona wannan mata an sa ta a cikin jahannama saboda ta daure magi bata bata abinci ta ci bata mutu da yunwa ku sani cewa tausaya wa dabba kuma dalili ne na shiga aljanna da samun rahmar ubangiji wani bawa Allah ya zo shi ya rasulullah wallahi nakan dauki wuka zan yanka akuya sai tausayin ta ya kama ni sai manzo Allah ya ce washatu in rahimtaha rahimakallah ko akuya ne in ka ji tausayin ta wallahi sai Allah ya ji tausayin ka dabba akuya jaki kare mage kaza kadangare in ka tausaya masa sai ya ji tausayin ka to ina ga wanda ya ji tausayin dan adam wata rana wani mutum yana tafiya kishruwa ta kama shi makogoran sa ya bushe ka san kada Allah ya jarabe ka da kishruwa wato gullan a jarabe ka da yunwa in yunwa ta yunwa zaka iya cin ganye cikin ya dan dauka ko ya yafe masa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sabai suka ce ya rasulullahi a yanzu ashe dabbobi ma in mun kyautata musu duk wani abu mai hanta duk wani abu mai hanta danya in muka taimake shi da lada yace kwarai kuwa yace duk wani abu mai hanta duk wani abu mai rai in ka taimake shi kana da lada a wajen Allah tabaraka taala Imam al-Bukhari babi guda yayi a cikin sahihin sa yace babu kaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam babin da Annabi yake faɗa yasiru ku saukata wala tuwassiru kada ku kuntata muna kira ga mahukunta Najeriya gaba daya tun daga sama har ƙasa yasiru ku saukata wa al'umma fa wala tuwassiru kada ku kuntata wa mutane fa ku saukata har yanzu kuna da lokaci ai yanzu kuna da dama sako ya ishe muku a saukata mutane a saki marar su duk abin da za a zo a yi da sunan gyara ana shan wahala tabbas amma ana so a sauƙaƙa to ya kamata a ga wannan saukin mutanen nan hakkin su ne kudaden su ne suka wahala wallahi ɗan uwana jiya aka zo daga wani gidan talabijin a nan garin suka ce za su hira da ni me ya faru wani yaro ne kurin kafin a farga irin dogon area nan tana shi area da tafi kowace tsawo a garin nan kawai sai a gan shi a sama yana ihu yace wallahi rikitowa zan yi Allah ya rufa asiri an sauke gidan daga wutar lantarki ba lantarki yaron nan da ya zama gawa me ya faru yace an ce akai kudi ya kai kudin sa kudin nan ba nasa bane kudi ne da yake juya yake neman rufin asiri sun kai 500 ya tura yayi transfer ya tura tura banki ya rike ya sake shi ya tafi can bai gani ba shi kuma an cire masa yace wallahi gwanda ya mutu wannan ku tambaya za ku ji hirar da gidan talabijin din da aka yi wannan abun da yaron yana nan a garin nan nan wani yaro ya fito da kudaden sa a hannun sa ya rantse da Allah ce wallahi in ba yi masa daidai ba akan wannan kudin nasa na rantse da Allah bindiga zai dauka shi ga daji ya fada ya dauki hoto kowa ya gani da karshe kamar zai kuka ce wallahi sai ya zama barawo ba daidai ya fada ba kuskure yayi amma yanayi ne yaje ba shi yanzu ba za mu tausaya mutane ba saboda saukakawa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya haramta zina saukaka ya haramta riba saboda riba a cikin ta akwai yada talauci sannan akwai yada wadata ha riba cin riba yana sa wasu talauce kuma cin riba yakan sa wasu samu kudi. Allah ya haramce cin riba, yace maciya riba su shirye yaki da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Fa bi zulmin min alladhina hadu arramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim an sabilillahi katira, yace wa akhdihim riba wa qadnuhu anhu, mun hana a ci riba inji Allah, wa akhlihim amwal an-nas bil batil, mun hana a ci dukiyar mutane bil batil. Yanzu wannan yanayi da ake ciki ana cin dukiyar mutane da barna, kana ji kana gani za a zalunce ka, ba yanda za ka yi, dole ka bada kuɗi. Babu zaluncin kuma da ya wuce mutum ya sa kuɗinsa gashi nan nasa ne kuma a hana shi. A ajiye, a ajiye, an je ajiye kuma mutum ya kasa samu ya garba. Muna jin tsoron wannan ya ƙara yawan ɓarayi a cikinmu, ya ƙara yawan masu zaman banza a cikinmu. Allah tabaraka wa ta'ala yace wa atadna lil kafirin minhum adhaban alima, yanfaqu Allahu ar-riba, Allah yana murkushe yana dauke albarkar riba, wa yurdi sadaqat, sadaqat, sadaqa, sadaqa, Allah yana karata ita gaba. Kamar yadda manzo Allah ya hana koyi abinci a lokacin da mutane suke cikin tsananin bukata, duk wanda ya koyi abinci ya saba wa Allah, Allah sai ya kama shi dan a saukaka wa mutane. Ga wata kisa da ta faru. Yazid ibn Murra Abu al-Mu'alla ya rawaito daga Al-Hasan, yace amma ya taimaka wajen tsanantawa mutane rayuwar su da tsadar rayuwa da matsi, wallahi sai Allah ya sa shi a cikin wuta. Inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace kai daga Annabi kaji wannan, yace yo ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba, naji Annabi yana faɗan wannan. Da ƙarshe ya koyi mana idan rayuwa ce tsanani aka sha wahala ta mu koma ga Allah. Ba mu da wani abin da za mu ce wa mutane illa mu ce koma ga Allah. An fi ƙarfin wallahi. Ba mu da wani ƙarfi, an ƙarin da ƙarfin. Ba abin da za ka yi. Wani zage-zage, wani ƙone-ƙone, wani kashe-kashe, wani bashi. Mu koma ga Allah. Mu dai musulmi. Na rantse muku da Allah ɗaya, in kuka dumfari addu'a da roƙon Allah sai Allah ya ba ku mafita. Alƙawari ne Ubangiji ya yi wannan. Amma wai yake ganewa in ya shiga gunci da wahala ya koma ga Allah tabaraka wa ta'ala. Mu daina laifi da zalimi. Ku sani malamai suna faɗa kama ta kunu yi wallahi alaikum, kamar yadda kuke ake shugabantar muku da shugabanninku. Ku gyara halinku, ku gyara tsakaninku da Allah, ku nuna Allah shi ne ya isa ya muku, to kuma zai muku. Yayin da ku nuna gajiyawarku, to kuma Allah zai taimake ku. Ku yawaita istighfari. Idan istighfari ya waita a cikin al'umma daga zuciya wanda ta yadda da Allah, to Allah zai kawar mata da dukkan bala'i da masifa. Astaghfirullah, kawai a ce mutane su tauridin istighfari suna tuba. Ku jira abin da Allah zai. In Allah ya so ya dinga mu samu sauki, muna kyauta Ubangiji zai sauƙaƙa mana. Inna ma'al usri yusra. Ba yanda za a yi abin nan wahala guda ɗaya ta rinjayen sauƙi guda biyu. Da haka mu koma ga Allah, mu yi istighfari. Wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Allah ya yi alƙawari ba zai yi mutane azaba ba kana cikin siyam Allah. Allah ya yi alƙawari ba zai yi mutane azaba ba matuƙar suna istighfari. In kun yarda wannan hali da muke ciki, azaba ce, wahala ne muke ciki, to mu tuba mu koma zuwa ga Allah. Da wannan ƙarshe ya koyi uwana, ya kamata mu hukunta mu san halin da ake ciki. Wanda yake gida ana turo masa sababbin kudinsa, sako ya ishe ma ka san halin da al'umma take ciki. Dan akwai wanda bai san me ake ciki ba wallahi. Na faɗa ina maimaitawa, a fahimta ta talaka ba yana kin a canja kuɗi bane. Na sani akwai wasu manufofi da ake so a taimaki talaka, kuma akwai ci gaba da za a samu a cikin wannan al'amari, amma an kuskura hanya. To a gyara kuskura, sai mu ci moriyar amfanin da marhaba. Amma in wani yana ganin cewa zai kafe ya miƙe mutane suna kuka wayyo Allah, wayyo Allah, to ga Allah. Wanda Allah ya ce duk wanda aka yi cuce shi, yace Allah ya sa, yace wallahi la ansurannahu walau ba'da hin, wallahi sai na taimake shi. Kaga Allah bai zai rantsuwa a banza ba, yace wallahi sai na taimake shi. Allah ya isan mutane ko ba za ta irgu ba. Mutane an jefa su wani tsari tsundum wanda ba san da shi ba, kamar fa kai ne fa mallam kawai baka iya ruwa ba, kun sai a dauke ka, kun sai a me, sai a tsunduma ka. Wallahi wannan halin da ake ciki a iya tunanina, ni a gajeren tunanina ina ganin ko yanayin corona wallahi da sauki. Allah tunda shi da dan kudi a hannun mutane, ko a boye a sace ana zuwa a bude shaguna a sayar mutane abin da za su yi. A jefa ka cikin ruwa baka iya ruwa ba, ya kake gani mutuwa kace ta zo kamar dutse ne aka jefa shi a cikin ruwa, ya za ka yi? To an dauke ka an tsunduma ka a cikin tsarin da baka san shi ba, sai yaushe da wannan wahala zaka koye shi? A'a, kuma an sa maka tsari a irin kasa irin ta Najeriya, dama irin wacce kasan ne da dan dama dama, akwai kasashen da sun rufe ido sun yi din, amma sun yi wa mutanen su tanadin abubuwa masu yawan gaske da ba za su wahala ba. Kuma matsalar yawon kudin nan yanzu wata hila da masifa da wani ya kira ni daga wata jiha yake gaya mun, yace shi babban dan kasuwa ne, miliyoniya ne, yace mallam wallahi gidajen mai zaka je shan mai sai a ce duk wanda ba shi da kudi cash ya fita, ba za a karbi taransuwa ba, ba za a karbi POS ba. Ka san me yasa? In an yi taransuwa sai ta ki tafiya, kai ka tura an cire kudin shi kuma yace ban gani ba, da kai shi za su zo su bada mai da wannan, suka ce su ba za su yi ba. Kaga doka ce ta gwamnati a yi asibitoci, wallahi ko a garin nan akwai manyan asibitocin da zaka je baka da kana da mara lafiya kana ba sai ce sai cash. Wannan wani irin abu ne dan Allah. To masu wasu masu gidan man idan suka karbi kudin suka tara, kaga mai dole ka sha ko aka tara cash, aka tara cash, ka san me suke, sai su hade kudin sai su tafi kasuwar kauye dan amfani yanzu ya kariye kuma. Tunda ba kudi, waken soya yana 40,000 ya da 27,000 29,000, wannan kudin sai su kwashe kudin sai su je kasuwar kauye sai su sayi waken soya sai su dauka sai su da wani babban kamfani sai ya ba su riba ninki bane ki. To ya kudi za su yawo hannun talaka warashi ba, da wanda kuma suke sa a tara musu kudin, a tara musu, a tara musu, a kai musu kai su aji, ah ina cikin wahala, ai ba zai ba. Ni dan nan nake ga muku, na rantsa da Allah ina da wuce 10,000 ta bana iya kashe ta, wallahi ba zan boye ba. To ai gaskiya ne, saboda in na kashe ta ya zan yi haka nake ta yawo da ita, iyali sun ta mai nace kai wannan ba zan taba ta ba, kuma ban san me zan da ita ba wallahi, saboda ina jin tsoro in na ba da ita ni yaushe zan samu. Wannan wuce rayuwa ce mallam, wuce rayuwa ce. Gwamnati ta ja hankalin asibitoci da ba sa karban transfer, ba sa karban POS, ba su da shi, a lazumta musu in dai masu ake mutane su ta mutuwa a hanya ba. Gidajen mai a lazumta musu, masu rike da network din su sake shi. Kasan nan dai al'amura sun lalace. Yanzu in ka ce ya karba transfer din, to ya karba kuma bai gani ba, bai fada ba, to ba ka cuta ba network. Network din bai isa ba, bai kai ba. Ai wannan abu wallahi bai isa ba. Wasu manyan ƴan kasuwa, kasuwar shanu, suka ce mallam ga mun zo kasuwar shanu, Fulani sun zo da shanu, iya ganin ka. Duk ba Fulani ne kana kawo mai ATM sai ce me anda? Me anda mai jabata? Ni ban san wannan katin ba kuma ba zan karba ba. Yace ban san banki ba, ban taba zuwa ba. Ku bani kuɗi na a hannu ku karbi saniya, ba kuɗi in koma da ita gida. Yace mallam miliyoyin kuɗi ga sunan a banki, muna da shi a alert, amma ba za mu iya kasuwa ba. Kasuwar shanu ta mutu wallahi, kasuwar gero da dawa ta mutu. Sako ya ishe muku ku sani wallahi haka ake ciki, shine halin da talaka yake ciki yau. Wani zai je ya saya din, an ce ya bi ka'idar ya bi, ya zuba kudin nasa gashi yana ganin su, amma bai isa ya kashe su ba, dan wani bai karba ba. Ina wani bafulatin da yake cikin daji zai tafiya wajen awa biyar ya kawo saniya sai zo ya kai mai wata alat. Me ne na zan su da alat? Na yadda fa ci gaba ne, na yadda wayewa ne, amma muna da al'umma da suna da haƙƙi a kan mu. Wallahi kar ku ji labarin rayuwar ƙauye yau, inda mutanen ƙauye suke azabtuwa, kada ku ji labarin. Magana kwana da yunwa da rashin cin abinci wallahi ba zai lissafu ba. Bankuna babu su a ƙauyuka, kowa ya sani, za ka samu local government guda wallahi bai fi banki ɗaya ba. wani ma lokacin gaman din ma babu ya mutu wani ma an ji an yi yakin kaza an kone bankunan gaba ɗaya babu sai mutun yayi uban tafiya kudin motar da zaka hauka je birni ka kai kudin ko ka nemo POS din baka da kudin motar da zaka hawo motar ya zaka yi baka da bankin baka da kudin da zaka je ka hawo motar ya zaka yi yanzu ba za a duba wannan lamari a taimaka ba rashin wayewar mutanen ƙauye da wannan tsari suna da yawa mutanen da suke cikin ƙauyuka suna da yawa yau a birnin ma da yawa akwai wanda yana da miliyan 100 wallahi bai iya transfer ba yana da wayar wallahi bai iya ba sai an koya masa to shi da dan dama dama wahala ta sa ya koya to wadancan fa babu masu kananan sana'o'i duk sun kare na bi titin nan ina dubawa da in ka bi titin nan kafin nan ka je kofar ruwa ka zaka ga mai yalan bello mai rake zaka ga mai lemo zaka ga mai ayaba mai kayan marmari suna turawa suna tafiya duk babu sai can ka yi tafiya ka ga mai lemo shi ma za ga ya rubuta account number ɗinsa gashi dauki ka tura sai na gani in baka babu dan mai sai da kaza daga ƙauye ya zo yana sai da kaji a bashi kudin sa ya koma mutumin ƙauye ya kawo ya akwai sa ya sayar a bashi kudi yace fa ne tattasai da tumatir da magi yayi gama tafi babu gari ya bushe kasuwa ta tsaya an rufe shaguna talauci ya bayyana cikin mutane suna da kuɗi kuma aljihunsu a bankunansu kananan sana'o'i mata suna fitowa wallahi har kosai ka duba unguwar ku kosai safe da ake sai ga alayi dai akwai mai kosai bakwai ko wallahi in ka ci sa a gobe sai ka ci sa ka samu mai daya ita ma za ta kawo wani babban dan takaitacce zo da account ɗinka kosan naira 20 naira 50 naira 200 zaka saya sai ka yi transfer haba haba da haka muna shaida muku masu kananan sana'o'in nan suna da tasiri samun sana'ar su shine zaman lafiya a kasar nan duk lokacin da suka yi sati ɗaya wata ɗaya wata biyu wata uku mutum ya wayi gari gaba abin da zai ci ba zai buɗa ne ya ga ya zai samu abin da zai ci Allah wallahi tallahi kun ga suna jinkiri yanzu wallahi idan abin ya tsane mutum ya duba ya gaba ya zai sai abin da Allah ya kawo shine abin da muke jin tsoro kada daga baya a zo ana kiran malamai da Allah a ce mutane su yi hakuri a kwantar da hankalin mutane a tun yanzu ku gyara riba taya ku cinikin kuɗi da kuɗi malam musulmi kaga yana cinikin kuɗi da kuɗi riba da Allah ya ce maciyin ce shirye yaki da Allah da manzon Allah amma yau mutum zai zauna yayi cinikin kuɗi da kuɗi haramun al-zahab bil-zahab wal-fidda bil-fidda wal-qamh bil-qamh wash-sha'ir bil-sha'ir yadan biyad hannu da hannu wala tashiffu ba gari amma yanzu zaka zo da tsohon kuɗin ka ka bayar da 20,000 sai a baka 15,000 sabo wannan mai dan tausayawa kenan cinikin kuɗi da kuɗi wuta haramun wasu ta dalilin wannan abin sai sun shiga wuta wallahi matukar wasu tuba suka gyara ba da ƙarshe akwai yan uwana zaurin haɗin kan malamai kai hakuri wanda yake da cibiya a nan jihar Kano ya yi zama a ranar litinin da ta gabata 6 ga watan 2 shekara ta 2023 15 ga watan Rajab shekara ta 1444 ga sakon da ya bayar kamar haka ya isa duniya wannan malamai na addinin musulunci duka suka yi mitin suka ce wannan sako wannan bayanin da nayi hudu wannan da nayi shine bakin malaman musulunci na wannan kasa kukanmu guda ne damuwarmu guda ne muna da alaka da mutane muna kusa da su mun san halin da mutane suke ciki kuma mun gaya muku ku ne kuke da doka kuke da iko a hannunku na farko dai malaman addinin musulunci a Najeriya ba su ji dadin abin da ya faru ba kuma suna jajantawa dangane da kisan gilla da aka yi wa wasu ƴan uwa ƴan tijjaniya a hanyar su ta tafiya kaulaha mutum kusan 18 murus ana cikin wannan yanayi aka kashe su da haka ana kira ga gwamnati lalle ta bi kadin rayukan waɗannan mutane ba yau aka fara yi ba wancan shekaran an yi, wancan shekaran an yi, an dade ana yi. Wasu mutanen banza ne kullum suke saita mu. Da sun ga jama'a sun shirya za su je su yi wani abu, sai su dade sai su kashe saboda me ba za a yi komai ba su a ganin su. To Allah wadarai da wannan mummunan kisan gilla, kuma lalle ne a bi kadun waɗannan mutane, a biya diyyarsu, kuma a kama wanda suka yi wannan abu, a dauki mataki a kansu. Ba wannan kadai ba, a cikin wannan satin a wani ƙauye a Katsina kusa da kankara, sai da aka kashe mutum kusan 100 gawo baki ga sunan awayoyin mutane suna gani 100 a cikin wannan yanayi da ake ciki a banza. Allah wadarai da wannan abu. Ya Allah ka bi mana hakimu, ya Allah ka bi mana kadinmu, ya Allah ka daukan mana fansa, ya Allah mun gajiya ba za mu iya ba. Hukuma kuma lallai ne ta bi kadun wannan jini, sannan kuma an yi kira ga hukuma ta dada ƙarfafa hanyoyin tsaro don tsare rayukan al'umma. Ana kira ga babban banki Central Bank of Nigeria da ya dada duba wannan mawuyacin hali da 'yan uwa musamman talakawan Najeriya suka shiga a sassauta wa al'umma. Don haka muka yi wannan huduba don gwamnati da Central Bank su sassauta wa al'umma, a canja dabarun, a canja tunanin, a tambayi masana wayayyu yaya za a yi a gudanar da wannan gwamnati ci moriyar abinda take so, sannan ba a sanatawa talaka ba. Lallai ne babban banki ya san da wannan sako ya ishe gare shi. Ku daina kafewa akan ra'ayi guda ɗaya, ku kafe kam, ayi ayi ayi. Akwai wani lokacin da zai zo dole a canja, wani abu ya faru, Allah ya kiyaye, ba masu. Duk wanda ya shigar da muzuru ɗaki, mun san muzuru, kai ta dukansa, saboda kai ƙato ne, kana dukansa, kana bugunsa, ya duba ya duba ya ga ba inda zai fita. Idan ya yi tsalle ina zai nema, fuskar ka yake nema, ka tambayi masanin muzuru zai gaya maka. Fuskar ka zai hau sai cafka sai ya buɗa ta, da kanka za ka buɗe ƙofa ka fita, shi ma sai fita. Zauren ya yi gargaɗi ga manajojin banki, musamman wasu daga cikinsu masu ɓoye kuɗi, suna safarar kuɗi, suna cinikin kuɗi da kuɗi. A nan gurin in Central Bank ta saki kuɗi, to kuma wani ya zo ya ɓoye kuɗin saboda yana da wata dama, yana hawa bakar mota yana saka kwat. To su ma malamai sun ce a ja kunnensu, a sanar da su cewa duniya ba gidan zama bane, kuma akwai hisabi da lissafi. 'Yan siyasa su ji tsoron Allah, waɗanda suke haɗa baki da wasu daga cikin manajojin banki suna gida, za a tura miliyan kaza a kawo musu. Wannan kuɗin da kai kana neman 1,000 ka rasa, ko 2,000 ka rasa, ko 10,000, akwai wanda yana kwance wallahi miliyan kaza za a kawo masa. Wallahi Najeriya kenan, rayuwar kashin dankali. Manya a sama suna jin daɗi, talaka yana shiga uku, wayyo Allah. Amma alhamdulillahi akwai mutuwa, ba wanda zai tabbata. Kullu nafsin dha'iqatul maut, zaka mutu, ko hawan jini ya karka, ko ciwon zuciya ta kashe ka, ko ciwon kafa ya kashe ka, ko tsufa ya illata ka, ko azo ba a yayin ka, ko lokacin kai kare ka zo ka ci kaza baka jin dan nananta, ka sa nama a bakin kamar dusa ka saka, ka sha ruwa mai dadi ka ji kamar kanwa ka zuba, ka ci abu kaza ka ji barkwano ka zuba, bakin kai kumbura, cikin kai kumbura, hanjin kai kumbura, ka mutu a banza. Saboda abin da ka jefa mutane a ciki abin tausayi. 'Yan uwanmu da muke tare da su yau da gobe, da su ake haɗa baki su jefa mu cikin wannan matsalar. Muna kira kuma ga gwamnati a ƙarshe a sassauta wa mutane halin da ake ciki na rashin man fetur ɗin nan. Abin ya isa, Allah ka yayi mana, Ubangiji Allah ka yafe mana. Jama'a wannan shine haƙƙinku akan mu, kuma haƙƙin shugabanninmu akan mu. Son shugaba ka gaya masa gaskiya, wataƙila a fahimta, wataƙila ba fahimta ba. Allahumma fashhad, don Allah ka fahimta, Allah kuma ka shaida, Allah mun sauke nauyi. Allahumma izzil islam wal muslimin wa adil ash-shirka wal mushrikin.
ودمر أعداء الدين وانصر عبادة الموحدين وقوموا إلى صلاتكم إن أباكم حقوري لألا صبر يني لأكيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.